Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A washar ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanya wa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudi aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa bidalin a kafin sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kuliya.
An kawo da shi a wata a gidanmu ta kwanan 14-15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba abin.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kotu safiyar Talata. Yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake an gwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi yafi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby Mar, inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby Mar yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanya wa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗa wa manema labarai kenan a fadar White House. Tuni dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny dai na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israila da Taiwan, yayin da ƴan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyen bayan kudirin.
An jima kadamarin za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tumbin giwa wato jihar Kano a Najeriya. Inda ofishin babban mai shari'a jihar ya kuduri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babban kotun shari'a musulunci a jihar ya ba da umarnin sakin matashiya murja kunya. Kamar dai da za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kuriya aiko mana daga Kano.
A ranar Talata makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ƴan mata cikin harkokin karuwanci, shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yaɗa zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani da daga cikin laifukan da ake tuhumar murja kunya da aikatawa. Wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun, al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar Talata nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata. To amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya, al'amarin da ya tada kura a tsakanin al'umma. Sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da jaran hali ta Najeriya da shantar Kano na cewa
mun bomba da ita karshen mako, mun bada ita a ranar Alhamis wanda a ranar Alhamis zai kama 15 ga wata, an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta tana mi tana son ta karba abata, saboda haka muka danka mata, kaga mu ajiya ce gare mu.
Yanzu a menene masaniyar ku dangare da inda murja take?
To mu dai mun bada ita murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantansu misali, amma da a ce hukunci akai mata to da murja mu muka san cewar ga matsayin ta ga inda zamu aje ta.
Wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa, amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danti ya musanta.
Ba shakka tana cikin gidan gyaran hali, amma a cikin wannan sai kuma dan suka yi petition a wata security agency din, so su kuma suna bincike kaida ida wannan ana bincike ko wata ko mutum na cikin gidan hali ko ina aka yace shi ko a neme shi, amma kamar natan ka tana cikin gidan hali da ba za a izo kai tsaye su ce mata a basu ita ba, dole sai sun koma ta hannun kotu da ta ba wai sakin ta aka yi ya haka ba.
Me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin ƴan siyasa wala Allah jami'an gwamnati?
Shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta waye da kan mutane cewa ga abin da ke, saboda akwai ƴan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin fenti tun da abin na kotu wannan ba gwamnati a ciki.
Kamar kwamishina na cewa ko misƙala zargin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja?
Gwamnati sha'awar ta shine cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba.
Amma da ta damu da zancen murja kenan.
Ah, wai da ku ne da zancen murja ai ta damu da kowace al'umma.
Daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belin sa da lauyoyi suka gabatar ma kotu. Baba Jibo Ibrahim shine kwakakin kotunan Kano.
To wannan shine abin da muke so mu gano, shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru. Idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa, idan babu to kuma sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabta da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa.
Daga karfe 9 na safiyar yau Talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu, kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun, kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da rudani. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kuri. Masaro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga muryar ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
a jamhuriyar Niger kungiyar alƙalan shari'a ta Saman ta maida martani bayan da shugaban hukumar yaki da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karbar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Salamu Mana Barma na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaki da mahaddama dukiyar ƙasa jim kadan bayan wata ganawa da janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu, shugaban hukumar Koldev Colonel Abdul Wahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kaskas din da ƴan ƙasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu, dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da iko mayar da waɗannan kaskas a hannun Koldev ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
Wani an kalbe fesu tun kansu da mejin legal ko kuma aikata su da su ilimin.
Waɗannan kalamai ba su yi wa kungiyar alkalai ta saman daɗi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abinda ta kira yunkurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a kungiyar Saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangance da abin da ya shafi ɓangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da haɗarin ta sa ɓangaren shari'a da ɓangaren zartarwa su ga lihin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a ƙasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa a cewar Saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na ƙasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation du pouvoir a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin duka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shari'a ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Koldev bai cewa za su amsu dosai daga gaban shari'a su zo su maida wani suto wani ba karamin katsalandan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci ƴaƴanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Koldev don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkan ku da wannan lokaci, barkan mu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na jamhuriyar Nijar Janar Abdulrahman Chiani ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na ƙasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma ya ce suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin General Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangantaka tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, General Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
In ka ɗauki Tinubu, sai da ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san ɗan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Nijar, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna idan ya karaga shi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun ji ta bakin shi shugaban Nijar ɗin. To su ɗan Nijar ɗin me suke cewa game da fitar Nijar daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaban ƙungiyar Farafula wadda ake ce ma Forum for In Situante Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da in ka diba waɗannan ƙasashe guda uku
wato duk cikin kasa ECOWAS duk cikin kasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki don haka yau su da abaya din su ce su ne ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman ci gaban kasashen sadiyawo wato mai da kasashen su baya ne idan ka diba waɗannan kasashe banda suna samun baya yau suna da matsalolin tsaron kasa suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka ɗauka musamman Niger wato idan ta yi ta sadiyawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗannan kasashe Niger Mali da Burkina ba su da tekun Maliya ba su iyaka da teku kenan ta ga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen turai don haka tsakamaru ya ce yau suka ƙara sa ƙasar mu wani ƙarni ya ka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su ji matsala babba
haka ne to magana fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa kuma ga dandano
wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukumta na Niger an sasu cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda ya ce nan ita da Faransa ambasada cikin Faransa yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka tunguka mu ciki kinan wanga su jawa wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Niger bane ba duk dan ta'adda daga Maiduguri sai ke su ba mu babu dani zan shiga ka ce cikin Najeriya babu shi wannan kai shi gaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ta ai ba kin da sai ka ce ha Faransa zo ka kai mun don soje bakin gode Niger da tattale ni an ta alƙawari daga Yesu da kuwa kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya presidentin Najeriya presidentin sai da yawo ne abun da yayi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abun da Najeriya ba tattalin arziki wai ka kasan da mu ko haƙi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka haƙi dai wanda daga Najeriya ne ake ka mani shi
yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau wacce wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gidan yan siyasa guda biyu wanda kowanne su ya taba tsaya har takarar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahir Gimba da kuma Intini Khair Alhassan a wannan tattaunawa ta yau shi Tahir Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wace wasu tsofaffin shugabannin kasashen Afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta.
Ita Syria wuce da gangan. Sun da sun ga juyin mulki sun ga a cikin nan aka kawo ta. Ya kuma ga wani da kace. Na shi sun da shi wannan haka. Don mun sata mai ba ne ya haji da shi. Syria wuce nan ya kuma ga wani Lagos an kawo ta. Mun sun so yake.
Ana da mutane da 75.
Shi ma general ne mai juyin mulki. Sai kun ce da tana kanin nan tana kanin da Niger la misala yana general na wata wata ta gan Burkina Musa Traore yana general
na Mali
Tinku da Benin wani taya kwanan ne shi ma a wani taya kwanan ne ya yi mulki shi ma ya hau na Burkina to an ka diba wa an ka tambaya wani wai mutane shi ne ake tayi kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS so ni ne su gobe miki ko ina suna kaza kaza ko ya ga dinge shi kaza kaza
amma suna cewa kamar da mutum tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin sojoji su ba abun
ya ji ma general ne da tobo shi ba kuma nan ga president da nan to ina na democracy kin take wa an ka tambaya referendum ina na an ka yi shi an ka ce wani ku kasa al'umma ta Niger da mu Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan ba to abin da ya samu shi fi da so ne su masu gaji sun ka samu ƙarfi da uku kuma so ne masu gaji uku su zo su zo su gida ku za mu planning da tana arziki na gaskiya yaushe ba ka san inda aka buga kuɗin ka ba ba ka san inda aka zancen sai da wayan ta ji ba faransanci
community economic digital affairs diversity to ina economy shi ni an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya
ba amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga yimuwa ba dake kula da harkokin
su kuma na tana zuwa dole kuma ta so dan in baka da enti kana da kuma baka da abin wani da yayi ne bin da ba ka ja motsa ne baka da mulkin da baka da ko biya ga dai kana da zalalun mutane kana nori ba zai yi ba kuma in za mu samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu so na matsayin da muke tsanye da muke ciki shekara 50 ba sai an kusa 50 ne ko ken ni ga dukkan Najeriya ba mai rabo
president ai tunka wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samu ko kuma koma baya
wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa shi civil life ban ganshi ba me na ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali Niger da Burkina Faso Mali kallon mu ne Burkina Faso kallon mu ne Najeriya kallon mu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce har da su kwata kwata da sauransu duka al'umma guda ce duka mu ɗan Afirka ne kuma ce ni kai duk kowa wanga shugabannin da kasa guda uku sojan ga da suka amshi mulki da karfi da suka zo dukan su cewa su kai Afirka ko kuma da suke ta Afirka har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Gaddafi suna alfahari da Lumumba a doki in suka diba wanga hitar na sai da yawo sun ci amana waɗannan mutanen ne kuma sun ci amanar waɗanda suka kirkira sai da yawo saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na hada kanon ya fi
amma kuma yana magana ta samun yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France ce France a uku ne ta daga nan ko an kuri France shi ke duka muka zo muka yi kuwa na abu sanni na abu sanni na anko da France France ta tafiyarta kuma don France ta tafiyarta sai mu komo mu tsakanin mu ci juna ji daɗin nan da zai kawo wannan abu na faɗa ma waɗanga kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12 watakila akwai ɗan Nijar ba ta rasa ɗaya miliyan hudu cikin waɗannan kasashe shi tahiru na jiya ya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su dauki kafa da shezur tahiru gimba ni makan mu adalci kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya Najeriya presidentin sai da yawo ne abun da ya yi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin isu da aka yi kudeta na Mali in ce nika yana president a Niger State ne sai da ya tashi ɗauki mataki ka gani mutane duka su kai wuta amma sauran kasashe sai suka kusanta ma al'ummar su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yi magana ba a matsayin shi na shugaban mu abin da aka yi a Nigeria da illa da wanga abu zai kawo mana ka ga na farko dai kasashen nan mutanen nan ba za su ji daɗin zama cikin su ba sai an sake tsari kar wannan ta sai da yawo ita take ba mu incin mu tai ko ina yanzu babu zancen ta
ta matakin sai nan da shekara guda ne ya zai fara aiki
to mun ji a Allah da matakin nan
mun ba mu fata haka ma
ba zamu da aiki ya yi dogara
mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri saboda mun ce ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba addi ba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta yi yaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani in da yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samar tattalin arziki ka kasan da mu ko hatsi ba mu yi man Nijar daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani ko da Allah fara ba mu yanzu francar kinmu da benin wannan da aka like ka san yan Nijar nawa suka yi asara ka san yan Nijar nawa suka talauke ka san kai akwai yan Nijar da suka yi komandikin kaya sun ma yaye ka san ko nan ban ka tabbir kusan da sun ta amshe musu gidajensu kuma wai togo mu daga togo za a dauka dauko mana abinci sai an biyo burkina kan nan a iso wajen mu to di ba wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa an ga hukunta na Nijar an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lafiya nan ita da Faransa ambasadin Faransa yana can eh ka fa han ta shekarun jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarun jiya ne suna sallah ana ta kuwa eh ka fa el Nijar ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su mu ne ke da takunkumi kuma waɗanda ƙasashe duka Mali ta dauki alƙawarin za ta yi zabubbuka lokaci ya kai na zabubbuka musali ba burkina lokaci ya kai bai sarsabka to mu ne jin ko lokaci bin hinda ba na transition kina an ka zo an ka tunguma mu cikin nan ga kuskure ko kun kuskure ne wanda babban matsala ce muka saka muka tsinci kan mu ciki kinin mu ne ga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba maso yin nishar bane ba
president ta yanzu ba maganan nan ta sai da yawo akwai gara ko kuwa bakin alƙalin ya riga ya bushe
an yi tsago ya kwanta amma ya yi ce amma ragon nan ya tashi
ba ta cikin sidiya shine alheri ga kasan shine alheri ga kasashen gana
ko babu wata maganar gyara
ba mu wannan ayyukan amin ne ne yanzu ai ga IOS ga IOS ga IOS ga sidiya a tattam na gyara da zamu yi na hango da wangan ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa take daidai ruwa da dai take in ka bani visa ya sa maka visa in babu visa mu yi shaka da
ana cewa kasashen nan na AS su ne mafi talauci a duka gaba ɗaya kasashen
Afirka ake fadi babu wanda ke da Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa yake da tallabi ga man fita yake da wane ne hidi wane ne ba kare albashi kowa ya san gidan ramu yake yana fita abin da turuwa ta aje a dauka adaba a ci kenan alheri gare mu in muna son gobe mu sai cikin kasashe masu haske na duniya dole shi ta mu kuma dole mu haɗa ƙarfin mu ba wai nan can ya ya wani dan wani alaka ya ce a ayat an ga tabbar da ta'addanci
yaki da ta'addanci
Najeriya ai ta'addanci ya mamaye Najeriya duk arewan Najeriya babu inda za ka kai noma yanzu babu mai gonan gatai ba kuma ba wani zaka da kai kiwo ba wani zaka da kai noma Najeriya arewacin Najeriya kuma state ashirin ne bisa 36 kenan yan kanin nan ga duk yan ta'adda daga Maiduguri sai kai sun mamaye babu daji zaka shiga ka ce kike cikin Najeriya babu shi wani kai ke gaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka ba za ka hindaka sai ka ce ha faransa zo ka kai mini don soje bakin godan Niger da tattalin yan ta'adda ta alkuma daga yau suka zuwa kowa ya sani daga Sokoto dami kawai su suka shigo da mashin su biyo ta dogon da tsari da hinin ji musulman ne
kai can dama akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta aikin da ta yi na sojojin da har gobe suna ga kula da bodar Niger da Nigeria
ba da lam to bari mu ja burki anan sai Allah ya kamu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kamu rana wato daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce ta fi dandana kudar ta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki da ke tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na so mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da Internet Kar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Suleiman Mumuni Barmadi hada mu na wannan muhawara a madadin su Ali Mustafa Sakwati ne a Washington mu bar ku lafiya
madalla da hakan muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice to a takaice sojojin Isra'ila sun kai harhare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki ki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka faki akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza to baki daya anan muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya. Sai editor muta wannan zangon Grace Aljeri Abdu da Dadi Balawe da ya bada umarni da ma engineer mu na yanzu Mr. Kelvin. A washe da muke muku fata alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjima.